Assalamu alaikum, shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM, sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da Skylar Radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jan mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 25 ga watan Janairu na shekarar 2022 zani magana ne akan ƙarin ilimin koyar da ayyukan hannu a jadawalin karatun makarantun sakandare. Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu, sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Zamu fara leƙa birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta tuntubi masu ruwa da tsaki akan yiwuwar dawo da tsarin koyar da ayyukan hannu a jadawalin makarantar sakandare.
Jama'a barkanku da shigowa wannan kafa, inda zamu tattauna akan maudu'in komawa ga tsarin koyar da sana'a a makarantunmu daga matakan primary secondary yadda aka saba a da. A shekarun baya akwai inda ake cewa vocational skills training center a tsarin ilimin Najeriya. To me yasa muka watsar aka zo ga wannan gaba? Da zaka ga abinda aka fi bada fifiko akai shine ka je kai karatu daga matakin primary zuwa jami'a, ka samu takardu masu kyau, ka zo ka fara neman aiki. Alhali gwamnatin Najeriya ba za ta iya daukan kowa da kowa aiki ba a kasar. Shin yaya ma muka koma ga tsarin wanda muka dogara kacho kan ga cewa mu samu ilimin boko ne ba sai an koyi sana'a baki daya? Bari mu fara da baba.
Sunana kuma ni ne Social Advisor na gwamnatin jihar Kano bangaren vocational education, kuma sana'a inda yake da na kere-kere da na kafinta da dai wanda ke aiki dai da wannan da kike magana a kai na aiki sana'a a takaice.
To baba, ya muka kai ga wannan kafa da muke a yanzu wanda aka fi bada fifiko akan kawai kai ka je kai karatu, ka fitar da takardu masu kyau, ka fara neman aiki.
Gaskiya zan ce wannan wani kuskure ne da ya faru ga su waɗanda suke da alhakin a kai na ba da ilimi, misali ba jihohin Arewa gaba ɗaya. Gaskiya mun yi ibon sanar kashi da ilimin sana'a ko kuma wato ilimi wanda yake mutum zai ci abinci ba lallai wanda zai je office ya zauna ya rubutu kawai da sauransu ba. Kamar lokacin da ina ɗan sakandare, wannan ilimi na sana'a yana daga cikin ilimin da gaskiya aka ba shi daraja da mutunci, kuma ɗalibai su suke zaɓa da kansu. Ni ina son zan yi ilimi kaza na fakamin gari kaza na bangaren sana'a kaza da sauransu. Kuma lokacin gaskiya akwai turawa da mutanen Asia na nufin India da Pakistan da suke koya mana duk waɗannan, amma babu irin turawan Ingila kacin da kuma da Amerika. Don gaskiya su suke koya mana wannan ilimin sana'a aikin karfe ko kuma welder da dai sauransu. A halin yanzu an bar wannan ilimi ya tabarbare, na ganin an yi kuskure bayan can an bar wannan ilimi. Gaskiya zan ce ya rubuce gaba ɗaya. Gaskiya na zazzaga makarantu da yawa, na je waɗannan workshops nasu da azuzuwansu, gaskiya abin tausayi. Wannan wani abu ne wanda nake ganin za a iya gyara shi, amma gaskiya ba akwai aiki a gaba ba ƙarami ba. Zamanin da zan ce ilimi na kimiyya ba na sana'a ba na humanities lokacin su ya wuce saboda zamani ne in karanta tarihi ko kin karanta wani bangare daban na wata rayuwa zaki ga cewa ba zaki ci abinci ba amma idan mun sana'a misali kamar ilimin kafinta ko kuma ilimin waya na lantarki ko kuma ilimin makaniki na mota ko na babur ko makamancin wannan ko kuma ilimi na gini da sauransu to wannan ilimi ne wanda zaki ci abinci har abada saboda ilimi ne wanda kika samu ba lalle sai gwamnati ta baki ake ba akwai inda ake gini da yawa akwai inda ake neman makera akwai inda ake neman masu ilimin welder furniture da ake yi na gida ko kuma gadaje da sauransu duk wannan ta ilimi ne wanda yake mutane za su iya bude workshop nasu ba lalle sai sun nemi gwamnati ta ta ba su aiki ba ko ta taimake su da aiki ba
sunana Hawwa Mustafa Babura daga nan Kansas City Missouri a America
an fi bada fifiko akan ka koyi sana'a a Turai akan a ce dole ne sai ka je ka samu takardun nan na makarantu daga primary zuwa jami'a da dai sauransu ko me zaki iya cewa dangane da irin wannan ilimi da aka saba da shi a baya kamar yadda baba yayi magana
eh to a matsayina na malama mai zurfin sani akan ilimin tattalin yara da yanda za a tada ci gaban al'umma gaba daya wato ana tattali ana koya musu harkoki na wanda za su yi aiki su dangana da kansu ba sai aikin gwamnati ba zaki sha mamaki a yanzu anan inda nake aiki inda ake kira daycare inda aka tsara mana daga gwamnati yanda zaki ga wa akwai inda zaki ga ko da kayan wasa na yara akwai table wanda za su yi pretending kamar suna welder akwai tabling and woodworking da kusoshi duk na wasan yara duk wata rayuwa da kika gani gurin makanikanci na gyaran mota construction site da motoci dan yaro dan shekara 2 ya san bulldozer ya san wannan blocks ne na gini zai iya zuwa ya gini su wasan etsana da ake ana yara ai ba wai ai wasan etsana bane ana koyar da aure ana koyar da cooking irin wajen sarrafa abinci zaki ga kitchen yarinya a shekara 2 tana dauko tukunyar wasan etsana tana yi ana buda musu kwakwalwarsu ana ba su zabi su zaba abin da suke sha'awa tun suna shekara 2-3 ko yanda ake kira mu yanzu a kasashen da aka ci gaba in Najeriya za ta fara daga early childhood education ko da dai yanzu zancan manya ake yan secondary and university to wannan abu ba karamin ceto rayuwar jahohinmu a Najeriya za a samu ba
umma ko zaki mana bayani akan yadda kike kallon yadda ake samun ilimi a Najeriya
sunana umma hani wata zahirin gaskiya mu dai kabe yadda mu muka samu ilimin harkar fannin lafiya gaskiya tun mutum na ajin farko watan year 1 kake fara shiga asibiti ba wai ana jira bane sai ka kai year 4 ko year 5 kake fara shiga asibiti tun kana year 1 za a fara kai ka asibiti irin su healthcare centers akai ka irin su healthcare center 1 center 2 center 3 inda zaka fara a ce ka je ka fara irin aiki akan patients ba directly a ana so ne ka fara iya shiga cikin patients din nan ka san su ka san in patient kaza yazo ga abin da ke damun shiga wanda ya kamata ka kai shi wurin shiga abin da ya kamata kai ga yadda zaka yi react ka san su ethics in medicine watan sharkudin da zaka bi ka gudanar da aikin ka da kuma irin kananan aikace kamar irin su sa kanula jan jini daukan bp auna weight in patient duk kananan abubuwan nan ana kai ka asibiti ka koya saboda a lokacin zaka kai aji hudin nan da biyar inda zaka fara yin manyan abubuwa ka riga ka saba shiga patient ka riga ka yi tushe da karfi ka saba shiga patients baka tsoro baka ganin kamar ba zaka iya ba ka riga ka zama confident so in ka zo ka fara tarawa akai sai kiga ka iya sosai kin san ko a turance ma a dai duniya gaba daya ana cewa experience is the best teacher duk abin da kai yau kai gobe kai jibi kai gata to gaskiya hannunka zai fi karfi akai kuma medicine abu ne da muka zo muka fahimci cewa ba wai karatun kawai na littafi bane a'a practice din nan yana da amfani
wato aikace
amfani da ka sa hannu akwai abin da muke cewa hands on a medicine yana da muhimmanci ko zaki kasashe da yawa especially Najeriya gaskiya ba a cika hands on yadda ya kamata ba kuma ina so in ce gaskiya a Najeriya ya kamata a ƙara ƙarfafa hands on a ƙara ƙarfafa cewa dalibai a rinka bari suna abu da kansu ba wai a ce wai kai ta karatu kai ta karatu kai ta sa abin nan a cikin kwakwalwarka ba in ma kika duba wannan magana vocational skills da kike faɗa ai hannu ne aikin hannu yana da matukar amfani shi yasa a medicine ba a bi da ilimi an fi bi da shekara ka experience ɗinka a abu saboda sai kiga akwai midwives din zaka kiga ba su je makaranta ba amma saboda sun dade suna aikin karban aiwo wannan sun dade suna cutaya da mata masu ciki sai kiga mutum ya shekara 20 na abu sai kiga ya ma wanda ma ya je makaranta ya karanta abin iya saboda a shekara 20 nan ya ga patients kala kala ya ga cases kala kala ya kuma managing cases kala kala gaskiya ya kamata a striking balance wurin karatun da kuma practice din
sunana Ahmed Muhammad kuma ni mazaunin London ne wannan tattaunawa da muke yi yana da mahimmanci kamar ni daga abubuwan da nake yanzu haka wanda har na koma Nigeria kuma in taimaka game da irin experiences din da na samu saboda an dade kaman tun da na taso zaki ci ana irin bada karatu irin mahimmanci haka kai karatu ka je jami'a kai kaza an ba haka ba za ka samu aikin yi ba irin focus din yafi akan wannan bayan kuma yanzu idan kika duba akwai wani research da muka yi anan Turai irin kamfanonuwa manya-manya da muka je muka yi musu magana cewa shin idan kuna so ku dauki mutum aiki me kuke dubawa ina jin 95% to 97% wannan kamfanonuwan abubuwan da suka fara fada shine skills din da mutum ke da shi ba wai ko certificate ko wani takardu ba to kinga yana da mahimmanci ya zamanto cewa gwamnatin Najeriya sun fara bada hankali akan ya za a yi matasa su samu wani irin vocational qualification ba tare da mutum sai ya yi tunanin cewa na yi shekara biyu ko uku na je ina ta karatu ko kuma kila ma ba su da kuɗin biyan makarantar a ce sannan za su samu aikin yi ya kamata fara bada mahimmancin da za a yi wa wasu organizations din magana ba dole sai government ko irin private organization ya za a yi su taimaka wa matasa irin ba su training din da certificate din da zai iya taimaka musu saboda komai practical ne duk karatunka duk iya karatunka in baka da practical experience ya zama kusan wasted zance kuma idan kika duba akwai matasa daiwa especially naga yaran da za su zo nan Turai su zo su yi karatu amma saboda ba su yi wani work experience ko ba su da practical experience ba ko sun koma gida zaka ga they still struggle saboda ba su da wannan practical experience so dai abin da mutum zai practical experience shine the best kuma irin wannan wasu training din da fiye a ce ko wata shida ko sati shida ko wata uku a ce matashi zai iya just koyi wannan aikin kamar yanda baba wake fada dazun anan Turai yanzu zaki ga yara tun suna irin reception ake koya musu menene ambulance menene police building duka irin wa'annan ayyukan tun mutum yana yaro zaki ga kasan me aikin nan duka har su zo su girma su samu interest din da suke so wanda anan Turai yanzu ba dole sai ka je university sannan ka yi aikin laboranci ba irin a construction so irin wa'annan abubuwan ne kamata a ce a Nigeria yanzu a ce ana irin koyawa wa yara tun daga makaranta wadan abin da za a yi ai tackling ne different stage yara kanana da suke secondary ko primary sannan kuma wa'anda ba su da aikin yi su ma a taimaka da irin wa'annan training din wanda ko mutum zaki ga yanzu a Nigeria mutum yana da ya iya aiki sosai ko laboranci ne ko engineer ne ko welder ne amma bai da wani certificate to ya za a yi yanzu kuma mu zo mu ce to ka iya wannan abin barin baka wani certificate karami wanda zai baka kai ma za ka yi ka koya wa wani to ina jin in aka fara yin irin wannan abubuwan a Nigeria za a samu canji sosai ni da nake zama a nan ba je university ba ita ina Turai amma na yi vocational training daban-daban wanda duka wannan skills din na samu har a yau Allah ya sa ni ma ina taimakawa wasu matasa kuma ni ma kaina ina koyarwa wasu matasa yanda za su yi su samu wannan training din da har su je su nemi aikin da suke so
ya Aisha in kina ji na shin zaki iya ce tsarin ilimin Najeriya na daga cikin abin da yasa aka samu yawan zaman kashe wando a tsakanin matasa a arewacin Najeriya yanzu
eh gaskiya magana ce ne na farko shine a yayin da muke ciki a Najeriya da muka tsinci kanmu population din mu yayi girman da aiki kawai na gwamnati ka je office ka dawo ba zai iya sustaining din mu economically ba saboda muna da yawan da ba za a iya fitin din mutane into various parastatals din ba daya abu na biyu shine curriculum din mu is outdated babu ayyukan hannu kenan ko shine skills da ake koya wa mutane ko da akwai din zaki ga cewa dai in ka gama makarantar dai iya abin da ka koyan shi zaka iya bayarwa so kamar misali Umma Hani ta yi magana akan harkar likita mu ma a harkar law hakan ne tun kana university akwai attachments din da ake yi akwai internships da ake yi za a tura ka dinga zuwa law firm da court har ka zo ka gama law school ana wasu moot court trials it's even a cost za ka yi shi in ka gama in ka je law school kuma most of the karatu da ake a law school wata taran da ake a ciki ce wata biyar duka tura ka ake ka je court kai 3 months ka je kuma chamber a dinga zuwa court duk dai ka koyi abin da ya kamata so ya kamata a ce ana incorporating skills wanda ko a ce yau ka tashi ba ka da inda zaka je kai aiki kana da wani abu da zaka iya dogaro da kanka so wannan yasa zaki ga mutane suna zaman banza kuma mu yanzu dama ya hada ma da orientation din da muka samu tun daga iyaye da kakanni na ganin cewa kawai shi yaro in ya taso za a ce mai yayi makaranta ka gama makaranta sai a ce to ka nemi aiki kai babu wani creativity babu wani independence kawai ana so ka samu aiki so in baka samu aikin ba sai ka zama frustrated sai kuma in aka yi wasa sai kiga an shiga wani abu da bai kamata ba.
Allah shi kyauta.
So maganan skills very important.
Na'am, koyar sana'a na da muhimmanci sosai. Mun gode Aisha. Aisha ta yi magana akan tsari da ake bi na koyar da karatu a makarantun Najeriya daga ma primary zuwa matakin jami'a. Baba shin ya kake ganin za a iya dawo da jadawalin karatu wato curriculum kenan a Turance a Najeriya daidai da zamani da za a iya koyawa yara sana'o'in da za su iya dogaro da kansu ba sai sun ce lalle sai kana da takardu ko ya kake ganin za a iya sabunta wannan tsarin?
Alhamdulillah, kamar yadda kika faɗa shi wannan gundin karatu ko jadawali da kuke faɗa, alhamdulillah a jihar Kano zan ce mun ci gaba saboda din na ji bayanan da daga cikin wanda suka bayani sun ce karatu kuma is outdated. A gaskiya na bangaren ilimin sana'a a jihar Kano mun ci gaba. Misali a jihar Kano yanzu muna da Aliko Dangote Skill Acquisition Center wanda ilimin sana'a ba abinda ake koyarwa, akwai fanni har guda 20 na daukar kamar yadda wasu mun daga cikin suka faɗa daga wani suka gama engineering university ko kaji kai kai university ka kai karatu ka gama baka da aikin sana'a ko na zaka iya zuwa ka koyi aikin misalin gyaran computer da yake na zaka iya zaki zuwa ka koyi aikin makaranci zaki zuwa ka koyi aikin gini zaki zuwa ka koyi aikin dafa abinci kamar wacce da ta yi bayani a ciki ko aski kuma kamar cin wannan na zamani. So kun ga wannan wani bangare ne wani already gwamnati jihar Kano ta riga ta hango wannan abubuwan da muke bayani da cewa mutane yara yau dalibai suna fita daga makarantu kawai da ilimi na wani bangare da amma ba wanda za su iya cin abinci da shi ba. So ganin wannan isa in karɓi ta gina wannan makaranta wanda a halin yanzu an fara ana nan ana karatu zan kulli za ku gani da safe da yamma. To ban da wannan akwai ya ila yau nan ba da jawaba za a buɗe ICT park nan kuma bangaren digital technology ko electronics da sauransu. Shi ma bangare ne wanda mutum zai iya zuwa ya koyi kamar yadda zai yanar gizo ko makamancin irin waɗannan abubuwa na digital technology da zai taimaka na ba lallai mutum sai ya je abin nan gwayayyen gwamnati ta ba shi aiki ba. So wannan bangare wuce mana wannan ICT park nan ba ta jawaba za ta kawo at least mutum kamar 740 a lokaci guda ɗalibai na wannan fanni. Kuma ban da wannan akwai makarantunmu na secondary schools wanda yake gaskiya an sabunta su kamar karkarantun da ake faɗa wanda yake gaskiya is up to date abinda ake kokarin yi yanzu a siyo sabbin injina na zamani kamar misali a nan cikin birnin Kano akwai technical school ta Kano, akwai Ungwaba technical college, akwai Adambacha technical college, akwai Abagoda vocational technical college. So duk waɗannan su ɓangaren secondary ne kuma dukkanin suna da irin wannan fanni da muke faɗa na ilimin sana'a wanda yake a halin yanzu wannan karikulum ko kuma wannan kundin karatun an gyara shi an ƙara mai da shi na zamani kuma ɗalibai suna nan suna aiki yadda ya kamata. A shi saboda haka idan muka ci gaba da irin wannan ilimin a jihar Kano wato ba shakka wannan aikin zaman banza da ake ko kuma wanda yake yi ilimi na Turanci ko na wani abu wanda ba zai iya cin abinci ba zai zuwa Aliko Dangote Skill Acquisition Center zai iya zuwa ICT Park ya sami aiki na sana'a wanda zai yi sauransu. So alhamdulillah wannan kamar zan ce faɗuwa ta zo daidai ta zama mu a Kano mun riga mun hango wannan already mun riga mun ɗan fara isa a cikinsa. Sauran jihohin Arewa zan yi kira su da babban mijiya wanda ba su da irin kamar Aliko Dangote Skill Acquisition Center su zo su ga me muke me za su iya kwaikwaya da gare mu da su kansu je su yi a sauran jihohinsu. To wannan shi ne zai canja mana al'amuran na halin da ake ciki na yanzu kuma babu shakka in kun duba kamar yadda wasu mu daga ciki suka faɗa kasashen waje sun yi suna ne da ilimin sana'a da yawanci abin da ake cewa technology kuma babu wata ƙasa da za ta ɗauki technology cikin kungo mun baki Najeriya ki je fiya bunna. Saboda haka dole ne mu yi wa kanmu da kanmu kuma ya kamata mu iyaye da kakanni mu tsaya tsayin daka mu ga cewa ilimin sana'a nan yanzu shi ne ya kamata mu tsaya tsayin daka mu ga cewa ba ma wai gwamnati ba a private schools da private individuals wanda suke da hali za su iya buɗe irin waɗannan makarantun ya kamata a ce yanzu su ne za su fara yawa maimakon irin waɗanda muke da su da barkatai yanzu na irin waɗannan schools na humanities gaba ɗaya. Ya in za mu koyi da gwamnatin jihar Kano abinda muka sani ke da shi so babu shakka rayuwar da za ta canza zaman banza zai canza kuma za ku ga cewa za mu iya riƙe kanmu da kanmu ba mu ne gwamnati ta ba mu aiki.
dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu a jihar Kaduna.
Malama mai sunanki?
Assalamu alaikum, sunana Nana Firdausi Rufai.
To malama Nana Firdausi, muna son kwallam da makulashi irin na Hausa yau mai muke da shi ne a zauren namu.
Ai kuwa yau muna da abubuwa da dama ga sunan kwallan da makulashi yanda mata ba sai sun fita waje ba. Za su dan dinga samun dan kwallan da makulashi ga sunan kala-kala.
Kake suke nan?
Ne.
Wato ba sai ma sun fita waje ba, komai za su iya.
Komai za su iya sarrafawa a cikin ɗakin su ba sai sun fita waje ba. To, yau muna da gabatar da tuwon madara. Tuwo fa amma ba tuwon ci ba, ba tuwo na madara.
Wato shi ma tuwo madara shi ma hadda tuwon sa da miya?
Hadda tuwon sa da miya, amma ba da tuwon sa ba miya shi.
Tuwo
ne ba miya. Shi tuwon madara in an tashi yin tuwon madara ana dora shuga ne akan wuta.
A'a, da farko da milimi uwar gida za ta tanada.
Da farko yin ga za ta tanada madara. Za ta tanadi su shuga. Sai ta tanada ruwan ta dan kadan sai wutar ta kawai shikenan. To za an kawo tuwon madara. Za a yi amma ba tuwo ne tuwo amma bi da miya.
To
tuwo na makulashe na ƴan uwa mata a cikin gida.
To da shi ne muke bukata din in zan yi wannan tuwo.
To ana bukatar shuga, madara, sai ruwa kaɗan.
Ko ta komai fa.
Anything duk wanda kake so zaka sa. No, babu shi. Zaka sa ko mai ko butter ko duk wanda mutum yake da shi. In ya tashi tuwon madara za a sa shuga ne akan wuta. Ya wannan ya dawo sosai ya dawo ya narke amma kai ya baki kai ya kuma brown
wato dai ya fara narke
ya fara narke ya saki jikin shi sai daman kin tashi kin dauko madaranki daman kin zuba shi a roba sai ki dauko ki daga madaranki sama sai ki samu muciya ake cewa ko menene sai ki dinga zubawa kina juyawa
kamar dai yadda ake tukin tuwo
ai an ce tuwo amma ba da miya ba sai a dinga tukawa ana tukawa sosai a tuka yana tukuwa to in ya tashi ya dai zaki dan dandana a bakin kikiji ya hade da sugar din da madara din
eh ba wani kuzuna
kuzuna eh ba kuma wani kuzuna kuzuna kuma bai yi daci bare kin san daman sugar din bai ko ne ba in kika tashi to kika ga da dan wannan din shi tauri shi ba da dan wannan sosai ba
jirga yayi ba kuma ba ruwa ba
eh duka daidai kawai in kin tashi sai ki samu leda dinki mai tsafta ko kuma buhu mai tsafta mai kyau sai ki sa ki saki shimfida shi
ki buɗe shi a tukunya a duwe akan wannan
leda sai an fara sawa sai a dan shafa man gyada a ƙasa ana sawa kawai sai a juye
ko za a shafa man gyada
a leda sai a juye ana juyawa sai a dauko muciya sai a yi flat da shi
wato a baje
shi ya baje sosai ko ina kamar in an yi irin shanyar wake haka sai a baje shi aka baje in ya sha iska haka ya dan kama jikin shi ya dan rage zafi sai ka dauko wuka sai ka dan dinga yayyanka shi
yanda
kake
so
in manya ne in kanana ne duk da sentin sai ka wannan din shi
to bari mu koma da ke baya yanzu misali idan mace tana son ta yi na rabin luka wato kwatantiya a wurin ta jihar kenan tana son ta yi na kwatantiya kamar suka nawa za ta samu sannan kuma bota ko man gida kamar yaya za a abuna
yanzu misali tana so ta yi na kwatantiya shi ma sugar din da sentin shi ma
ya kasance shi ma gwangwani hudu
da madara ba duka da same thing sai in bota ne zaki sa bota guda daya
cikakken
leda sai ma nan zaki sa guda daya in kuma man gyada ne zaki iya sa gwangwani daya ko daya da rabi haka zai shige sai ki zuba
to a daidai wani lokaci ne zan sa shi wannan man gyadan ko bota
man gyada bota ai san da zaki wannan din shi san da in kika gama tuwon madara akwai bari mu nuna miki akwai tuwon madara kala-kala ne
to mai aji
ai shi nake so in gaya miki shine wannan mai aji wasu suna sa madara kafin in san sugar din ya dawo in sun tashi sa butter din sun sugar ya dawo suna wasu suna sa butter
a
daidai wannan lokacin kafin a zuba madara mai aji kenan zaki sa butter wani in abin ne daidai ka san daidai mu mata mun san daidai
to kenan dole madara ta kare saboda butter ya kara ma suga
ruwa eh shine ai sai a sa to shine zaka iya yi sai ka sa madara ka hada duka kamar yanda na fada a baya shine wannan da na fada na biyu shine mai aji
to kamar wanda saba sai da akan titi kuma shi misali ba dole bane sai an sa mota
ke a shi wannan ba dole bane dama abin da nake so in ga ya miki shi wannan ba dole bane saboda ba kowa yake da zai iya ba amma irin mata mu mata masu kwalama kan a gida ne kana son kai zaka yi wannan tunda kai kadai zaka ci amma an ce ko me na sodawa ne maka shi ma ka gyara shi duk zaka iya yin haka duk the same thing ne duk yana dadi
to malama mun gode
har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe
karshen wannan shirin namu ne yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kike sallama da ku a kasance lafiya